إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya tara mu a wannan wuri mai albarka masallacin babban malamin mu na tauhidi Malam Kabiru Ahmad. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa ya gafarta masa. Mun haɗu domin ci gaba da muqaddima na tafsirin Alƙur'ani mai girma kamar yadda muka fara sati biyu da suka gabata, wanda yau takwas ko daren tara ga watan Jumadal Ula hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1445, wanda shine daidai da 21 ga watan 11 shekara ta 2023 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka cikin abin da zamu faɗa. Idan mun tuna a karatun mu na baya, mun dan yi magana akan tafsiri a zamanin sahabbai, a inda muka ce asalin masajirar tafsir a lokacin sahabbai guda hudu ne. Na farko Alƙur'anul Karim, na biyu As-Sunna An-Nabawiyya, na uku Al-Ijtihad wa Quwwatul Istinbat, na hudu Ahlul Kitabi min al-Yahud wa Nasara. Muka dan yi sharhin wannan da ya gurgurdan abin da ya samu, wadda yau kuma insha Allah muka ce za mu ɗanyi dubi game da asrul tabi'in, yaya tafsiri kuma ya kasance a lokacin tabi'ai. Idan mun samu dama a gurguje, sai mu wuce asrul tadwin, lokacin da kuma aka fara rubutu a fannin tafsiri. To amma kafin wucewa, muna da buƙatar mu ɗan waiwaya game da abin da ya shafi tafsirin sahabbai. Abinda za mu duba shi ne abinda malamai ke ce ƙimatu tafsir bil ma'asur ani sahaba, matsayin tafsirin da aka ruwaito daga sahabbai. Idan aka ruwaito sahabbai sun fassara aya kaza, shin dole a yi aiki da wannan abinda suka fassara din, ko mutum yana iya saba musu ya zauna lafiya? Malamai sun yi maganganu guda biyu akan wannan mas'ala, wadda zan iya faɗa a yanzu. Wasu daga cikin malamai suna ganin matuƙar sahabbai sun fassara Alƙur'ani, to dole ya zamo an karɓi abin da suka zo da shi, domin kuwa an san cewa lallai sahabbai ba su ruwaito ba sai da suka ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka idan sahabi ya ce tafsirin aya kaza yana nufin kaza, to dole a riƙo da wannan tafsiri, ba za a saba masa ba. Wayansu kuma daga cikin malaman suka ce a'a, ba za mu karɓa kai tsaye ba, amma duk abin da ya zo daga wajen sahabbai za mu kalle shi. Idan mun kalle shi, sai mu ga cewa shin wani abu ne wanda mutum zai iya faɗa da ra'ayinsa? To idan wani abu ne wanda ra'ayi zai iya shiga ciki, to sai mu kaddara cewa wannan sahabi ya faɗa ne da ra'ayinsa. To idan ra'ayinsa ne kuma ta iya yiwuwa a samu wani sahabi ya faɗa ra'ayinsa saɓanin abin da shi wannan sahabi ya faɗa, to a irin wannan waje ba za a lazamta wa mutum cewa dole sai ya yi riƙo da maganan wane ya bar na wane ba. Yana iya duba wanda ya fi ƙarfin dalili ya zaɓe shi. Idan ya zamo
abinda suka fada baya da alaka da ra'ayi, wani abu ne wanda duk wanda ya fade shi to dole ya zama ana masa wahayi, in ba ta hanyar wahayi ba babu yadda za a yi mutum ya san wannan abun. To a irin wannan waje dole za a karbi abinda sahabbai suka zo da shi kai tsaye, tunda mun yadda cewa dukansu adalai ne ba za su yi ƙarya ba. To wannan abinda suka fada tunda ba ra'ayi ba ne, mun tabbatar kawai sun jiyo shi ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan kuma abinda suka fada din wani abu ne wanda yake baya da alaka da wahayi, sannan kuma abu ne wanda baya da alaka da ra'ayi, sai a duba ko yana da alaka da sababin saukan aya ko alqur'ani din da ake bayani a kai. Idan abin yana da alaka da wani dalili da yasa aka saukar da aya, to kaga koda sahabi bai ce manzon Allah ne yace dalili kaza yasa aka saukar ba, ai shi a gaban sa aka saukar da ayoyin a lokacin yana rayuwa, don haka abin da ya fada ya zama a torace za a iya karba ai aiki da shi. Don haka wannan shine matsayin maganganun sahabbai a wajenmu. Idan ya zama an dace sahabbai gaba ɗaya sun tafi akan mas'ala guda ɗaya, to dole mu dauki wannan mas'ala mu yi aiki da ita ba wani sabani. Idan ya zama sahabbai sun yi sabani wajen fassara aya kuma, to a wannan lokacin shine za mu dubi wannan maganganun mu duba kowanne mu aje shi a irin ma'aunin da ya dace da shi. Duk da waɗansu daga cikin malamai suna da fahimtar cewa idan aka samu sabani tsakanin sahabbai to za a gabatar da maganan wasu daga cikin sahabbai, musamman irin su Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara yarda a gare su, saboda addu'an da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa na cewa Allah ya fahimtar da shi addini kuma ya sanar da shi ta'awili. To in dai a wajen fassarar alqur'ani ne ya zama sun sha bambanto, idan an zo za a dauki nasa a gabatar akan nawaninsa. Duk da cewa wannan magana ba za a sallama kai tsaye ba, domin daga cikin sahabban akwai waɗanda kuma malamansu ne sun karantar da shi. Ala ayyati hal, maganan sahabbai zai iya zama hujja matuƙar ba wai ya ci karo da zahirin abin da wani hadisi ya nuna ba ne. Sannan sai mu tsallaka kuma abin da ya shafi maganganun tabi'ai. Su wane ne tabi'ai? Tabi'ai su ne wanda suka rayu da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuma suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma suka mutu akan imani. Idan mutum ya cika waɗannan sharuɗa ya zama tabi'i. To yaya matsayin sahabba, ya matsayin tafsirin waɗannan mutane? Lalle babu kokonto, kamar yadda muka faɗa a baya, lokacin da Annabin Allah tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi ya rasu, sahabbai sun kasu gari gari, waɗansu sun zauna a garin Madina, waɗansu sun koma Makka, waɗansu kuma sun koma can Iraki, wanda kowa da ya je kuma ya buɗe makaranta ya ci gaba da karantarwa. Waɗannan makarantu su ma suka sha bamban. Akwai makarantu waɗanda suke na zalla karatun alƙur'ani ne, wanda nan aka samo ilimin ƙira'at da kuma riwayat da suka sha bamban. Sannan akwai kuma waɗanda su ɗaliban hadisi ne da suka je kusan abinda suka bada ƙarfi a kai wajen karantarwa, sun karantar da ilimin hadisi ne kai tsaye. Akwai waɗanda su kuma ɗalibai ne na tafsiri, wanda su ne waɗanda muke magana a kansu. A inda malamai ke kasawa cewa manya-manyan makarantun tafsiri da aka samu a zamanin tabi'ai guda uku ne. Ɗaya a garin Makka, ƙarƙashin jagorancin Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara yarda a gare su. Ɗaya kuma a garin Madina, ƙarƙashin jagorancin Ubay ibn Ka'ab, Allah ya ƙara yarda a gare shi. Ɗaya kuma a Iraki, Kufa, ƙarƙashin jagorancin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara yarda a gare shi. To waɗannan makarantu guda uku su ne suka shahara da tafsiri, wanda mafi yawan tafsirin da aka nakalto zuwa gare mu ta hanyar waɗannan makarantu guda uku ne. To a cikin waɗannan makarantu guda uku kowanne akwai ɗaliban da suka shahara duniya ta san da su a ɓangaren wannan ilimi na tafsiri. Kamar makarantar Makka, muka ce babban malami a makarantar Makka shine Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara yarda a gare su. Shi kan bayan wafatin manzon Allah sai ya ce zai koma garin Makka da zama, ya tattara kuma ya koma garin Makka, ya bude makaranta kuma ya ci gaba da karantar da mutane tafsirin Alkur'ani. Daga cikin manyan tabi'ai wanda suka karbi tafsiri a wajensa akwai irin su Sa'id ibn Jubair, akwai irin su Mujahid ibn Jabar, akwai irin su Ikrama al-Barbari al-Madali Maula ibn Abbasin, akwai irin su Ata ibn Abi Rabah, akwai irin su Muhammad bin Ali Tawus bin Kaisan al-Yamani. Kusan waɗannan su ne suka fi shahara wajen ruwaito ruwayat na tafsiri daga wajen Abdullahi dan Abbas a garin Makka. Idan muka dawo garin Madina, babban malamin makarantar Madina shine Ubay ibn Ka'ab, Allah ya ƙara yarda a gare shi. manyan daliban da suka shahara a wajensa manya-manya guda uku ne, akwai Zaid bin Aslam, akwai Abu Aliya, akwai kuma Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Su ne manyan wanda suka rawaito tafsiri daga makarantar Madina karkashin jagorancin Ubay ibn Ka'ab, Allah ya kare yadda a gare shi, su kuma Allah ya musu rahama. Makarantar Iraki ta shahara karkashin jagorancin sahabi babba makarantin Al-Qur'ani Abdullahi dan Mas'ud, wanda shi kuma yana da manya-manyan dalibai da sun shahara sosai, kuma mafi yawan abubuwa da yawa ma za mu ga Iraki sun shahara saboda wayansu dalilai da yawa da wataran idan an samu munasaba za a ambata su. Amma dai daga ciki mun san cewa Asima capital kenan, FCT, lokacin Ali ibn Abi Talib ya daga daga garin Madina ya maida garin Kufa. A daidai lokacin da ya hakan kuma da yawa daga cikin sahabbai sun bi shi can, doriya akan cewa kuma shi karan kansa Ali ibn Abi Talib jigo ne a wajen ilimi, kamar yadda kuma shi ma wannan malamin da ke tare da shi ya samu izini na karantarwa tun lokacin Umar dan Khattabi, da aka tura Ali ibn Abi Talib ya zama gwamna a can, sai aka hada shi da shi kuma Abdullahi dan Mas'ud ya zama malamin da zai rika karantar da mutane addini, kuma yana ba su fatawa. To idan aka ce gwamnati ne ta turo ka karantar, samun karbuwanka ina ga zai iya sha bamban da a ce haka kawai ka zo ka zauna ka kamai. To sai hakan ya bada dama wa Abdullahi dan Mas'ud ya zama ya samu tarin dalibai da yawa, tare da cewa kuma dama babban malami ne, masanin Al-Qur'ani kwarai da gaske. To sai ya zama kuma zuwan sahabbai da yawa wajen, da zuwan wasu daga cikin tabi'ai da yawa wajen, da yadda aka ƙara samun futuhat tunda Aliyu shine kusan khalifa na ƙarshe a cikin guda hudun nan. To ya bada daman ilimi a garin Iraki ya yadu kwarai da gaske, kamar yadda idan ana tadin iskanci ma kuma 'yan iska sun yawaita a garin Iraki kwarai da gaske. To hakan sai ya sa aka samu dai shi ma daga cikin manya-manyan dalibansa wanda suka shahara. Akwai irin su Qatada bin Da'ama As-Sadusi, akwai irin su Masruq, akwai irin su Hasan al-Basri, akwai irin su Marratul Hamdani, da dai sauran wasu daga cikin wanda suka shahara a wannan makaranta na garin Iraki. Su ma suka ci gaba da karantarwa har dai a yanzu, idan da za mu daga karanta tafsirin da ake cewa At-Tafsir bil Ma'sur, za mu ga yawanci maganganun irin waɗannan mutanen da na ambata su ake nakalto mana. Sai ka ji an ce Mujahid ya ce kaza, ko ka ji an ce Sa'id ibn Jubair ya ce kaza, ko ka ji an ce Masruq ya ce kaza, ko a ce Al-Qamata ya ce kaza, ko Tawus. Yawanci za ka samu tafsirin irin waɗannan mutane ake ruwaitowa zuwa gare mu, inda za mu duba irin su Ibn Jarir, irin su tafsirin Ibn Kathir, Allah ya musu rahama gaba ɗaya. To su tabi'ai a lokacin da suka ɗauki wannan aiki na tafsirin Al-Qur'ani, sai ya zamo sun ɗan sha bamban da sahabbai, ta hanyar da su sahabbai gaba ɗayansu wanda suka zauna da manzon Allah sun karɓa ne kai tsaye daga wajen shi manzon Allah, kaga mashrab ɗinsu zai zamo guda ɗaya ne. To su kuma wa'ancan sun koma garuruwa daban-daban, ta iya yiwuwa Abdullahi dan Mas'ud ya fahimci wani abu daban, Abdullahi dan Abbas ya fahimci wani abu daban, Ubay ibn Ka'ab ya fahimci wani abu daban, Allah ya kare yadda a gare su gaba ɗaya. To kowa idan ya dauko, zai dauko sakon da ya dauka ne daga wajen malaminsa, shi ma kuma yana da irin fahimtarsa. Idan ya zo akwai abin da zai iya isarwa kai tsaye kamar yadda ya ji a wajen malaminsa, akwai lokacin da kuma ta iya yiwu shi ma ya dan sa ra'ayinsa a wajen fassarawa din, ko kuma a wajen sharhin abin da yake isarwa. Kamar yadda kuma a lokacin an ƙara samun futuhat, domin a lokacin Annabi suna rayuwa gaba ɗaya a garin Madina, duk wanda ya musulunta bai da zaɓi sai ya zo ya koyi karatu a Madina. Duk da daga baya an samu waɗanda kuma suke zuwa su musulunta, su dan zauna su yi wasu 'yan kwanaki, daga baya Annabi ya ba su dama ya ce su koma garinsu su ma su ci gaba da karantarwa. To amma kaga bayan mutuwan Annabin kuma ai an samu abubuwa da yawa sun ƙaru. An samu yaƙi-yaƙi a lokacin Abubakar, wanda ya bada dama aka ci waɗansu wajeje da yaƙi waɗanda kuma su ba Larabawa ba ne, musamman lokacin Umar ɗan Khattabi. An samu waɗannan manyan dauloli guda biyu na Romawa da Farisawa, an ci su da yaƙi, kuma da yawa daga cikinsu sun shigo cikin Musulunci. To shigansu cikin Musulunci sai ya bada daman buƙatuwa zuwa ga fassara Al-Qur'ani fiye da buƙatar da ake da ita a da can baya, domin a da can baya Hausawa ne gabaɗayansu, ai Larabawa ne gabaɗayansu, ana karantawa kuma suna ganewa tun da yarensu ne, kuma da yarensu abin ya sauka. To waɗannan da ba Larabawan ba kuma suka zo suka shiga ciki, to sai ya zama suna buƙatar a fassara musu wasu abubuwa. To tambayoyin da za su yi ya sha bamban da tambayoyin da na baya suke yi. Na baya idan an karanta kawai kowa ya gane za a wuce wajen, na yanzu kuma idan an karanta zai ce kai me kazan nan ne, yana buƙatar sanin ma'anar kalmar ma. Yanzu idan an je karantar da mu na hawo, sai ya ce maka Al-Bustanu Jamilun,
abinda ake so a nuna maka kai wannan jumla ce mufida, kai kuma kana so a fassara maka me al-bustan sannan me jamilun din, to wannan cewa kana buƙatan fassara kuma kana buƙatan fahimtar sakon da malaman nawu ke isarwa zai baka wahala, ba kamar wanda ya san ma'anan bustan ya san ma'anan jamil ba, shi da zaran an faɗa kawai zai dubi me sakon da ake isarwa zuwa gare shi. To kaga a lokacin da abun ya dan ƙara fadi lokacin tabi'ai sai zama akwai wannan buƙata na ƙarin fassarori da yawa na wasu kalmomin da ba su ba san su ba, haka nan kuma tarakib din yanda ake jera jumla a making din sentence ya sha bamban daga wani yare zuwa wani yare, ai ko. To idan mutum ya saba a yaren su ga yadda ake fassara din, sai ya zo kuma ya ga uslubin Larabawa ba haka su kuma suke nasu ba, to zai iya fahimtar wani abin da ba haka ba, sai ya samu dama na tambayan waɗannan manyan sahabbai da ke tare da su, wanda hakan ya sa abin ya ƙara fadi ƙwarai da gaske. To daga nan dai waɗannan manyan makarantu suka ci gaba da yaɗa Alƙur'ani, suka ci gaba da yaɗa karatun Alƙur'ani, su kuma tabi'ai din suka nakalto zuwa gare mu. To su ma idan an je sai ka sake cin malamai sun sake tambaya shin abinda duk waɗannan tabi'ai suka nakalto daga wajen sahabbai na tafsirin Alƙur'ani dole mu yi riko da shi mu yi aiki da shi ko kuma dai ba dole bane? Wayansu suna ganin dole ne, domin kuwa sahabbai su suka karantar da su, su kuma sahabbai Annabi ne ya karantar da su, to har yanzu dai ashe kenan sakon yana komawa zuwa ga Annabi, don haka ya kamata a yi aiki da duk wani abinda tabi'i ya faɗa cewa wannan shine fasarar aya. Wannan wasu malaman haka suke fahimta, tunda akwai daga cikin sahabban nan idan mun dauke irin su Mujahid bin Jabar kusan yana cewa ya karanta Alƙur'ani a wajen Abdullahi dan Abbas har sau uku, yana tsayar da shi a gurbin kowace aya yana masa tambaya kuma yana bashi amsa akai, daga farkon Ƙur'ani har ƙarshe, daga Fatiha har Nasi yana tambayan Abdullahi dan Abbas me ma'anar wannan aya, ya gaya masa a wuce gaba ya gaya masa, sai da suka yi haka sau uku. To yanzu wannan idan ya rawaito Qur'ani ayi tunani akwai kuskure a ciki, sai ya zama duk abin da ya rawaito kenan dole a karba ayi aiki da shi. Akwai irin su Mujahid ne ko Said, Allah ya musu rahama, yake cewa da ya samu wayansu rubuce-rubucen Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kare yadda a gare shi, da bai ma tambayi Abdullahi dan Abbas akan wayansu abubuwa masu yawa da ya tambaye shi ba, to wannan shi baya cikin dalibansa, amma da ya samu wani abu nasa yake faɗan wannan magana yayi kuma shi dalibansa karan kai tsaye. Abdullahi dan Mas'ud din nan kuma shine wanda Annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ke cewa man arada an yaqra alqur'ana kama unzila falyaqrahu ala qira'ati ibnu ummi abdin, duk wanda ke son ya karanta alqur'ani kamar yadda aka saukar da shi to ya karanta irin karatun Abdullahi dan Mas'ud. Ai kaga matsayi ya kai matsayi, Annabin bai ce ka karanta irin karatu na ba, ai ko bai gaya ma ba, ka san shi kan oga kwata-kwata ne ko, to sai ce ka karanta irin karatun Abdullahi dan Mas'ud. Ubayyu da yake cin garin Madina kuma irin su Ubayyu ne, an yi sallah Annabin Allah a sallah yana dan harbiya, wasu ayoyi sun dan rikice basu zo ba, amma ana juyawa da ya kalli Ubayyu sai ce baka tare da mu ne? Ina Ubayyu? Ya ce ga nan ya kana jin ina kaza-kaza baka mun gyara ba. Ubayyu ai dole idan sun koyar da kai ko, ta iya wahala an canza karatun ne yadda kan yanzu shine daidai ban isan ma gyara ba, amma kaga ai matsayi ya kai matsayi a ce Annabi na comment akan ka cewa ka kai masa gyara idan ya samu kuskure, don a nuna ma mu'jiza na Alƙur'ani wannan kuma. To kaga duk waɗannan mutane dai idan aka ce an karbo karatu kai tsaye daga wajensu, to abinda aka karbo din nan ya kamata ya zama a torace. To amma wasu malaman suka ce a'a, musamman Abu Hanifa yayi wata magana mai ban kayatarwa ƙwarai da gaske, amma shi ya kai ya faɗa, sai yake cewa ma jaa anir rasul ko anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ala ar-ra's wal ayn, yace duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji mun gane mun karba dole mu yi aiki da shi. Sai yace wa ma jaa anis sahaba takhayyarna, amma duk abin da yazo daga wajen sahabbai kuma muna da zabi, zamu duba mu gane, shine bayanin da nayi da zo. Sai yace wa ma jaa anit tabi'ina fahum rijalun wal hanu rijalun, yace amma duk abin da yazo daga wajen tabi'ai su mazaje ne mu ma mazaje ne. Me yake nufi da wannan magana? Muna da zabi mu dauka, muna da zabi mu ajiye mu nemo namu. To kaga shi Abu Hanifa ai ya kai ya faɗa ko? Yanzu idan naje na karanto Abu Hanifa ya faɗa ko, sai yanzu ni ma in faɗa? Ban kai wajen ba. Shi ya kai ya faɗa amma ni ban kai in faɗa ba. Shi namiji ne amma ni sai in ce ni kuma rujailun. Akwai rajulun, akwai rujailun ko? Akwai qalamun, akwai qulaimun ko? Mun san wannan a larabci tasgir ko? To da haka shi Abu Hanifa sai yake ganin kenan da wanda suke tare da shi a wannan fahimta, lalle idan abu ya zo daga manzon Allah mun ji mun gani ba sabani, idan abu ya zo daga sahabi za mu duba mu gani,
amma idan abu ya zo daga tabi'i kuma muna da damar mu karba, muna da dama mu ki karba, in dai kai tsaye abin daga wajen sai zo bai jingina zuwa ga sahabi kuma sahabin ya jingina zuwa ga manzon Allah ba. To wayannan dai akalla shine zamu ce kimatu tafsir kenan anit tabi'in. Idan ya zo mana zamu duba idan wani abu ne dake da alaka da wahayi ko wani abu ne dake da alaka da sababun nuzul wanda yace ya jiyo daga wajen wani sahabi zamu karba kai tsaye ba matsala. Idan kuma wani abu ne wanda yake na fahimta ce ya fahimta, to mutum na da dama idan Allah ya sa yana da makaman lekawa shi ma ya leka ya hango abun haka yake, ko kuma dai akwai abin da yake sun dan kuskure tunda su ma mutane ne masu iya kuskure. Sannan a rayuwa gaba daya yana daga cikin abu mai muhimmancin da ya kamata duk wani ahlus sunna ya gane, duk duniya ba wanda aka kakaba ma dole sai ka bi shi in banda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shine kadai aka ce wa in tuti'uhu tahtadu, in kun bi shi kun shiriya, shi kadai ne in kun bi shi kun shiriya. To ana iya samun hadisai da suke nuna cewa iktadu bil ladaini min ba'di Abubakar wa Umar, annabi da kansa yana cewa ku yi koyi da wayanda suka biyo baya na Abubakar da Umar, kaga su ma sun samu atoraci. In dai Abubakar da Umar sun yi ittifaki akan abu, to ya zama atoraci, dole mu karba mu yi aiki da shi. Amma inda Abubakar zai yi nan, Umar yayi nan, kowa ya fahimci wani abu daban, to anan kuma kana da zabi, duk wanda ka dauka baka yi laifi ba. Idan mun dauki kulafa ur-rashidin guda hudun nan gaba da yansu, manzon Allah sai yake cewa me ne game da su, sai yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil kulafa ur-rashidin al-mahdiyyin, kaga su ma sun samu ijaza daga manzon Allah, za ka ku yi riko da sunnata. Idan ba ku samu sunnata ba fa ku dauki sunnan al-kulafa ur-rashidin guda hudun nan. Amma fa ana maganan idan dukan su sun yi ittifaki akan abu guda daya, yaya za a yi idan ya zama Abubakar ya fahimci wani abu daban, Umar ya fahimta daban, Usman ya fahimta daban, Aliyu ya fahimta daban, wanda za ka dauka? Duk da cewa hakan yana da wahala kwarai da gaske, amma ana iya samu dai daidaiku wasu lokutan. To idan irin wannan ya faru, kusan kowa ka dauka baka yi laifi ba, tunda ba su yi ittifaki akan abun ba. Amma idan aka ce sun yi ittifaki, ya zama dole a dauke shi, ya zama shi ma hujja a cikin addini wanda za a yi aiki da shi. To haka su ma sauran sahabbai gaba daya, gurgurdan matsayin mutum a ilimi, gurgurdan yadda ake regarding din maganarsa. Hakanan idan mun koma su ma cikin tabi'ai, gurgurdan yanda ya kusanci sahabi wajen karban ilimi, gurgurdan yadda matsayin maganarsa da kuma lura da abin da ya faɗa din ya yanayin abun. Saboda da yawa daga cikin su wayansu sun karbi karatu a wajen ahlul kitabi. Kamar yadda muka dan faɗa wancan sati cewa ahlul kitabi wasu daga cikin su sun shiga musulunci. Irin su Abdullahi ibn Salam ko irin su Ka'abul Ahbar, kuma dama malamai ne tun a can din. To sai ya zama akwai wayansu abubuwa da aka yi bayani a At-Taura ko Linjila in detail, amma a Qur'ani sai a kawo a dunkule. To ɗabi'a na ɗan adam yana son jin tarihi. To hatta sahabbai ma an samu wasu da suke zuwa gun wayannan don su ji wani abun a wajen su. To ballantana kuma tabi'ai idan sun zo sun karanta wani abun suna buƙatar bayani dalla dalla, sai su je ce meye kazan nan meye kazan nan, su kuma sai su musu bayani. To sai aka samu aka sai a cikin tabi'ai kuma ba kowa ne adali kamar yadda sahabbai suke adalai gaba ɗaya ba. To wani idan ya zo ya iya ƙarawa, wani idan ya zo ya iya ragewa, ko ya isar da wani saƙon da zai goyi bayan ra'ayinsa. To wannan ya faru ko ya fara faruwa ya yawaita a shekara ta 41 bayan hijira. Me ya faru shekara ta 41 bayan hijira? A lokacin aka fara samun Al-Firaq Al-Islamiyya, ƙungiyoyin musulunci suka yawaita. Daga cikin ƙungiyoyi a lokacin manya dai mun san akwai Shi'a ko, wanda su kuma sun bayyana ne tun lokacin Uthman bin Affan, Allah ya ƙara yarda a gare shi. Shi wannan Bayahude ya zo ya shiga musulunci bisa ga wata manufa, sai ya ɓoye ta, sai ya bayyana wa mutane kuma cewa shi musulmi ne. Abdullahi ibn Salam ko da ya shiga yana nan kamar shi musulmi ne. Daga baya kuma sai ya fara zuwa ƙauyuka yana yaɗa farfaganda Uthman baya adalci, ya sa wani shine gwamna a waje kaza, wa duk ƴan uwansa yake sawa kabinet ɗinsa. Wannan ai rashin adalci ne, zalunci ne. Amma ya yi amfani da su ne da mutanen ƙauye. To ka lura har yau idan ka ga an bo an cika garin ku ana muzahara, idan ka leka za ka samu kusan 80% ɗinsu ƴan ƙauye ake ɗebowa. Ba su da karatu, in ka bude masa Qur'ani ka ce ina ne nan, wallahi ko za ka kashe shi ba zai iya karantawa. Amma in ya tsaya yana ma magana kan gwagwarmaya, sai ka sha mamakin ina ya samo wannan tarihin gwagwarmaya din. To haka abin yake, tun lokacin da su aka yi amfani har aka zo kuma aka kashe Uthman bin Affan, Allah ya ƙara yarda a gare shi. To wannan sai ya sa waɗansu sai suka zamo sun jingini zuwa ga wai su na Aliyu ne ba na Uthman ba. Wanda suka jingini zuwa ga Aliyun nan wai sun yi haka ne don su nuna cewa su ne asalin wanda suke goyon bayan ahlul baiti.
tunda Aliyu na cikin ahlul baiti to yanzu mu ne ahlul baiti dole mu kawo da zalunci Usman bin Affan az-zalimi ne mu kawo da shi mu kawo wanda yake adali ne Ali bin Abi Talib Allah ya kare da gare su gaba daya to wannan kaga sai yasa daga lokacin aka fara samun bambance bambancen ra'ayi na siyasa to wannan kuma yayi tasiri har zuwa lokacin da shi ma Ali bin Abi Talib dan aka samu wasu suka ce kai kai din ma baka yi sa ba shi ma suka daga maryatsa suka fara korafe-korafe akan wasu abubuwan da yake yi aka kai matsayin da dai shi din ma suka je suka kashe shi to kaga wanda suka kashe Usman bin Affan su ake kira ƴan Shi'a wanda kuma suka kashe Ali bin Abi Talib su ake kira al-Khawarij to daga nan kuma sai ya zamo sauran wanda ba sa tare da su gaba daya su ake cewa jumhur ko kuma ahlus sunnati wal jama'a wannan ya faru tun daga shekara ta 41 bayan hijira to kar mu manta kuma kafin nan bayan an kashe Usman bin Affan me ya kamata a yi wasu ya suke gani irin su Muawiya Allah ya kare yadda a gare shi lokacin shi kuma yana gwamna a Sham abin da ya kamata a yi ayi kokarin declaring su wane ne suka kashe wannan babban sahabi idan an same su sai a dauki matakin da ya dace akan su daga nan kuma sai mu zabi wanda zai jagorance mu a matsayin khalifa na hudu shi kuma Ali ibn Abi Talib yace eh wannan ra'ayi ne mai kyau amma abin da muke gani a yanzu ya zama dole shine mu yi kokarin samar da khalifa idan muka samar da khalifa kuma daga nan abin da duk zai biyo baya za a yi shi ana da iko a hannu domin idan mun yi wasa wa'ansu suna iya karban mulkin kuma ya zo karba ya zama mana wahala to akan wannan fa ka samu sabani tsakanin shi ma Muawiya da Ali Allah ya kare yadda a gare su gaba daya wanda mun san wannan har ya kai zuwa ga yaki da zudda jini na manya-manyan sahabbai ko Allah ya kare yadda a gare su gaba daya to wannan abin da ya faru yayi tasiri a ilimin tafsiri wanda ina ga idan mun dawo har a yanzu zamu ga tasirin siyasa a cikin karatun mu na tafsiri idan muka dawo har a yanzu zamu ga tasirin wa'ansu abubuwa na kungiyoyi a cikin karatun mu na tafsiri ko idan da zan zo ina magana can sai in dan gogi PDP wani zai ce a wannan dan maja ne wani kuma zai ce wannan dan namu ne har a yanzu wannan yana faruwa idan da zan zo kuma in tabo maja wani zai leka ce wannan dan namu ne shi dan PDP ne kenan wani kuma zai leka ce wannan baya tare da mu duk yadda kake ka kawo sai an maka wannan fasara din to ya fara tun a wancan lokacin wayannan sune ƴan Uthmanu wayannan kuma sune ƴan Aliyu aka zo kuma wayannan sune ƴan Muawiya wayannan sune ƴan Aliyu haka dai abin ya ci gaba da gudana to har lokacin da wannan ya bada dama samun wayannan kungiyoyin sai ya zama fassarar alqur'ani kuma ta fara samun matsala ta yaya ta hanyar da kowa zai yi kokarin samun aya ya fassara don ta goyi bayan abin da yake kai yanzu an gama da maganar fassarar annabi fassarar sahabbai tabi'ai sun yawaita siyasa ta shiga ciki kuma ga kungiyoyi alfarqul islamiyya ko almazahibul islamiyya sun zo to yanzu kowa zai kokarin neman ayar da zai fassara ta goyi bayan abin da yake kai ƴan khawarij sai su ja nasu ƴan shi'a sai su ja nasu haka abin ya dan ci gaba har lokacin da aka zo aka samu kuma ƴan qadariyya su ma suka shigo duk abin da ya faru kawai kaddara ne Allah ne ya riga ya kaddara dole haka zai faru wasu kuma suna ganin ba maganan kaddara din ma ai kai kaga dama kaza kaza dai duk irin wayannan firak suka yawaita to kowa idan ya zo kuma yana da abin da yake daukowa a cikin alqur'ani don ya kare abin da yake goyon bayan sa to wannan yayi tasiri a qur'ani gaba daya wanda inda mutum zai ci gaba da karatu ya ci gaba da karatu idan ka zo wani waje sai ka ji ana ce maka malamai sun yi sabani wajen fassara wannan aya maganganu kamar guda 10 maganganu kamar guda 20 amma idan ka ga dama ka dauki guda ɗaya sai ka ce duk sauran maganan banza ne kawai ba su da wani amfani sun haifu ne sakamakon waɗannan abubuwan da suka faru amma in ka koma abin da muka yi bayani a baya zaka samu ko dai annabi ya yi bayani ko dai sahabbai sun yi bayani ko kuma wasu ne ƴan siyasa suka shigo don su goyi bayan abin da suke so suka fassara da haka to wannan sabanin ba bukatar ma sai an kalle shi yanzu idan muka dauki siratal ladina an'amta alaihi ihdinas siratal mustaqim me as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin suwaye almaghdubi alaihim yahudawa ko suwaye addallin nasara waye fassara haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an kazo kana karatu a wajen Ibn Bazir sai ka ji an ce maka malamai sun yi sabani wajen maganganu 10 wajen fassara suwaye almaghdubi alaihim suwaye kuma addallin akwai bukatun kallon wayancin taran musamman idan ka sanya aka yi ma aka haifar da wayannan maganganu ba ruwanka da su sai kai bayanin asalin abin da ya dace sai dai in munasaba ta kama na ilimi kai bayani don ka yayewa mutane shubha idan ka ci gaba ka dauko yanzu irin karatun san hafidu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin me as salatul wusta annabi da kansa ya fassara a hadisin Bukhari da Muslim salatul asri ita ce salatul wusta amma sai ka ji wasu malaman sun ce sallar asar wasu malaman sun ce sallar asar wasu sun ce sallar asuba wasu sun ce sallar magriba duk sallolin nan sai an fassara su salatul wusta yanzu idan ka san wancan fassarar manzon Allah akwai bukatan kallon wayannan na bayan baka da bukata abunka sai ka ce manzon Allah ya fassara kaza kawai sai ka wuce sai inda bukatan bayani na ilimi don a yaye wa mutane abin da yake na shubha to abin da ya haifar da irin wayannan sune tasirin irin wayannan abubuwa da muka ambata din ina ba ta an fahimta to daga nan haka kuma abin ya dan ci gaba mu je a gurguje har lokacin da aka fara samun kuma almazahibul fiqhiyya idan an ce almazahibul islamiyya ba fa sune su maza ba guda huru na fiqhun nan ba almazahibul islamiyya sune irin su shi'a irin su khawarij irin su murji'a irin su mu'tazila ahli sunna wayannan sune almazahibul islamiyya amma idan aka ce almazahibul fiqhiyya to sune wannan a ce mazhaban Abu Hanifa mazhaban Imam Malik mazhaban Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya musu rahama gaba daya to tafiyar da ta kara sai aka samu kuma irin wayannan mazahib su ma islamiyya din ai mazahib su ma alfiqhiyya din sai ya zama malami zai kalli aya ta bangaren fiqhu ya fassara ta da wannan fahimta ta fiqhu a daidai lokacin da wani malamin idan ya duba shi kuma ba irin wannan sakon zai fahimta ba Abu Hanifa yana ina ne yana Baghdad yana Kufa garin da muka ce ƴan iska sun yawaita kuma ilimi ya yawaita to wannan yawaitan ilimin fa ya haifar da wasu abubuwa kuma daban na fassara wayansu littattafan da da babu su a wajen Larabawa wannan tarjuma din dole zai shigo da wasu abubuwa cikin tafsiri da da ba a san da su ba gaba daya kamar yadda kuma duk wanda zai zauna a irin wannan gari challenges din da zai fuskanta wajen karantarwa ya sha bamban da wanda ya zauna a garin da ba irin wannan challenges din to hakan sai yasa Abu Hanifa ya fuskanci kalubale da yawa gari ne na masu ilimi kuma gari ne na yan ta'adda to amma sai Allah ya sa shi din akwai ikhlasi tare da shi kuma akwai karfin ilimi din zaka yana iya tacewa ya ware ga kaza ga kaza ga kaza to idan kana bibiyan fatawan Abu Hanifa sai ka samu wasu abubuwa din da yawa gaskiya sun ci karo da zahirin alqur'ani ko sun ci karo da zahirin hadisi ko kuma yana iya fahimtan abun sabanin yanda duk sauran malaman suka fahimta wannan yasa idan ka je wasu jami'o'i na musulunci idan an zo ana magana akan mazhabobin fiqhu ana ce mana guda nawa guda hudu ko to idan an zo za a karantar da kai cewa guda biyu ne Abu Hanifa and others mazhaban Abu Hanifa sauran guda uku nan su kuma sai a ce mazhaba sai guda daya kusan duka suna tafiya ne akan tsari guda daya amma Abu Hanifa ya sha bamban da su saboda tasirin inda ya zauna din kamar yadda shi karan kansa Abu Hanifa zaka ji yau ya fada fatawa gobe ya zo sai ka ji ya canza ta maybe na da alaka da wasu al'umma din da suka zo masa wanda da babu su yana da alaka mai yiwa zaman sa a Iraki da kuma zaman sa a Kufa ya sha bamban yanzu ɗan shekarun baya idan mutum yana Maiduguri sai ya kira kai ne muka bashi fatawa game da matsayin gemu zai iya askewa ko ba zai iya askewa ba kina ga wuri yayi wuri a yace masa ya aske ko to wanda yake boci ma sai ka ce shi ma ya aske baka fahimci abun ba shi akwai dalilin da zai sa ya aske saboda tsira da rayuwarsa duk masu gemu ana yi wulakanta su a ci mutuncin su har ma a kai ga kashe su to da ka zo boci kuma sai ka canza fatawa wanda bai gane karatun ba sai ya ce ai kai ma kana tukka da warwara jiya ka ce kaza yau kuma ka ce kaza shine kuma bai gano abun yadda yake ba akwai dalilin da yasa ka bada wancan fatawa akwai dalilin da yasa ka bada wannan fatawa to Abu Hanifa akwai irin wayannan da yawa cikin fatawoyin sa har shi ma Imam Malik din shi ma kuma yazo ya zauna a garin Makka shi ma sai yayi nasa sai aka samu wayansu abubuwa da shi kuma Malik yake fahimta da ya kamata a ce sun zama hujja a cikin addini hujja kan da muka sani wanda ba sabani shine mene Qur'ani hadisi sai ijma'i kiyasi a dan kai sabani kadan amma dai kusan jamhur suna tafiya akan fahimtar kiyasi sai ce to yanzu idan muka samu mutanen garin Madina suna aikata wani aiki gaba ɗayan su wannan aikin suke aikatawa amma kuma ba mu samu hadisi da ke goyon bayan abun ba ya kamata ya zama hujja ko bai kamata ya zama hujja ba shi sai ya ce gaskiya ya kamata ya zama hujja domin annabi bai kai shekara ko ɗari ba ma da barin duniya gaba ɗaya ko kuma dai dan dari da wani abu bayan Imam Malik ya dan abin to yaya za a yi a ce abinda muka samu ana yi a garin har an mantar da wancan tarihin abinda annabi ya yi an canza wani abu daban wanda bai kamata ya zama hujja ba shi sai yake ganin ya kamata ya zama hujja kawai to kaga hakan sai ya ba da dama shi ma ya fito da wasu abubuwa nasa daban haka nan idan mun bibiya irin su Imam Shafi'i irin su Imam Ahmad tunda ba akan fiqhu muke magana ba ina so in ce mana tafsiri shi ma ya zo ya samu kansa cikin sabani da yawa sakamakon irin wayannan sabanin fiqhu kamar yadda sabani na wayancan kungiyoyi ya haifu haka nan sabanin fiqhu shi ma yayi tasiri idan ka kara gaba sai ka zo ka samu kuma lokacin da tabi'ai suka yawaita, aka samu kuma tabi'ut tabi'ina, aka samu tama'ul atba, aka samu kungiyoyi masu yawa, aka samu kuma ƙarin ilimi ya shigo, siyasa ta ƙara fadi kuma. Wanda siyasan da ta je ƙarshen Banu Umayya sai Asrul Abbas. To lokacin da aka fara Asrul Abbasi sai ya zama wa'ansu sai suna nakalto magana sai su jingina zuwa ga Abdullahi dan Abbas. Saboda me yasa? Saboda siyasar ta gidansu ce, familin su ne suke sarauta a wannan lokaci. Sannan Annabi kuma ya bashi authority na cewa shi masanin Alkur'ani ne, ya masa addu'a na haka. To zai dan aka jingina magana zuwa gare shi, ai kaga magana ta zama hujja kenan. To sannan kuma idan ya zama an jingina zuwa gare shi, ai mun gyara siyasar mu, tunda shi dan gidan ne kuma su suke jagorantar daula gaba daya. To sai aka samu wadda'un wanda suka yi ta kirkiran ƙarya, suna jingirar wayar zuwa ga Abdullahi dan Abbas. Idan kana karatu hata a cikin kutubat tafsir bil masura, sai ka samu an ce Abdullahi dan Abbas ya ce kaza anan, sai ka ji kuma an ce ya ce kaza a can. To ba irin wancan da muka yi bayani a baya ba, wani ya faɗa da gaske, wani kuma ƙarya aka jingina masa saboda gyaran siyasa din. Haka nan idan ka ƙara gaba, za ka samu Ali bin Abi Talib kafin nan kai zance in kaɗan yi baya, shi ma ai da ya zo ya samu wa'annan 'yan shi'a, sai suka ƙara ƙirƙiran wa'ansu kuma da hadisai ko fassarori na Alkur'ani, suna jinginawa zuwa ga shi Ali bin Abi Talib. Saboda me yasa? Saboda lokacin ai kaga shi ne oga kwata-kwata, kuma ya samu dama na daɗewa. Idan muka jingina wasu abubuwa zuwa gare shi, ai mun ƙara kusantar gwamnati, sannan mun ƙara kusantar Ahlul Baiti. To amma a daidai lokacin da suke hakan kuma suna yi ne don cimma wata manufa ta su ta siyasa. To lokacin da aka zo aka fara rubuce-rubuce akan tafsiri, da yawa ba su tsaya suka tantance waɗannan abubuwa ba, sai suka nakalto komai da komai. Amma daga farko sai ana rubutun da isnadi, a ce haddathani wane, an wane, an wane, har a je kan wanda ya faɗi magana ɗin. To daga baya kuma sai aka zo kuma sai a ce wasu malamai sun tafi akan kaza, wasu malamai sun tafi akan kaza, ba tare da an faɗi su wane ne suka faɗa ba. To hakan sai kuma ya bada daman masu ƙarya ɗin su ma su nakalto su jingina zuwa ga abin da za su jingina don gyaran wannan siyasa ta su. Wannan shi ya kai mu zuwa ga asalin tadwin kenan, lokacin da aka fara rubutu, domin wancan da muke bayanai duka ana yin tafsiri ne lokacin ofhead. To da haka za ka fara rubutu kuma sai mu ce su wane ne suka fara rubutu a ilimin tafsiri, wanda har za mu zo mu ɗauka yanzu muna karantawa tafsirin wane, tafsirin wane, tafsirin wane. Malamai suka ce gaskiya yana da matukar wahala ka gano wanda ya fara rubuta tafsirin Alkur'ani daga farko har ƙarshe, daga Bakara har Nasi, a ce ga wanda ya fara rubutawa ya ajiye littafi aka gani, yana da matukar wahala ka gano wannan. Sai dai waɗansu 'yan bibiya sun ɗan bibiya sun ɗan bibiya sai suka gano cewa lallai tun zamanin tabi'ai. Ibn Abi Mulaika yake cewa mun ga Sa'id ibn Jubairin yana ɗauke da allo yana tambayan Abdullahi ɗan Abbas fassarar kowace aya, yana gaya masa yana ce rubuta, yana gaya masa yana ce rubuta, sai da ya rubuta tun daga Bakar Hannasi. To amma yanzu wannan abinda Sa'id ibn Jubairin ya rubuta ina shi yake? Babu wanda zai kawo maka shi, ya faru tun ƙarni na farko kafin Abdullahi ɗan Abbas ya rasu. To haka nan kuma aka sake samun wasu suma irin su Mujahid bin Jabar, sun zauna su ma har yake cewa da ya samu wa'ansu abubuwa da ya samu daga baya na rubuce-rubucen Abdullahi dan Mas'ud, da ma bai tambayi Abdullahi dan Abbas game da wasu abubuwa na tafsiri ba. Wannan sai ya nuna shi Abdullahi dan Mas'ud ma ya rubuta kenan, amma ina rubuce shi kuma yanzu babu da shi. Haka nan lokacin Abdul Malik bin Marwan shi ma ya bukata daga wajen Sa'id ibn Jubairin ya ce ya rubuta mar tafsiri daga Bakara ko daga Fatiha Hannasi, ya kuma rubuta masa tafsirin Alkur'ani ya kuma bashi. Amma wannan tafsirin shi ma a yanzu ina yake? Kaga duk wannan ya faru tun a ƙarni na farko kenan. To abin da ya dan ƙara gaba, ya dan ƙara gaba kuma ya dan shiga ƙarni na biyu idan mun takaita wannan a haka, sai aka je lokacin da kuma ilimin hadisi aka fara ar-rihla fi talabi ilmi al-hadis, ka bar garinku ka je wani gari don neman ilimin hadisi. Wannan yasa wa'ansu su tashi daga wannan garin zuwa wancan garin, daga wancan garin zuwa wancan garin. Wanda suka dan fi shahara musamman daga farko-farko wajen yin hakan akwai irin su Yazid bin Harun, wanda ƙarni na biyu ne shi ba, yana gaya mutu shekara 170 bayan hijira. Akwai irin su Sufyan ibn Uyayna, wanda shi ma yana daga cikin na farko-farkon, yana gaya mutu shekara ta 1998 bayan hijira. To su da suka zo irin su Shu'ba bin al-Hajjaj, ya mutu shekara ta 164 ko na mai kama da haka, ko na faɗi na wancan a wannan. Ala ayyatihal, dukansu suna ƙarni na biyu ne, to sai suka fara tafiya don neman ilimin hadisi don daliban hadisi ne gaba ɗayan su to idan suka je nemo ilimin hadisi sai su samu fassarar wata aya kuma cewa manzon Allah ya fassara ta kaza shi ma sai su rubuto shi sai su zo su hada da shi a cikin ilimin su na hadisi to su ma irin wayannan rubuce-rubucen dai suna da dan yawa wanda suka yi shi amma duk shi ma yanzu idan ka nema ba za ka same shi ba sai dai tafan tarihi sun rubuta cewa hakan ya faru to amma idan ka zo kuma ka dan ƙara gaba ka shiga karni na uku to sai ka samu lokacin kuma da aka dan yawaita rubuta littafin hadisi sai ka samu Imam Bukhari ya yi littafin sa Imam Muslim ya yi littafin sa Imam Tirmidhi ya yi littafin sa duk Allah ya musu rahama na mene na hadisi amma idan ka je a ciki sai ka samu sun ce kitabut tafsir din nan kuma sai su kawo maka a cikin suratul Fatiha manzon Allah ya fassara aya kaza kaza ne ko an rawaito daga sahabi wani ya fassara aya kaza kaza ne haka nan shi ma wannan sai aka fara samun ilimin tafsiri a rubuce amma ba littafi su kutum na tafsiri ba a cikin ilimin hadisi to da hakan ya dan tafi sai aka zo kusan shi ma a karni na uku har zuwa karni na hudu sai aka fara rubuta kuma asalin littafi wanda yake irin su Al-Jami'ul Bayan fi tafsiril Qur'an wa rubuta wannan littafin Al-Jami'ul Bayan fi tafsiril Qur'an gashi nan kullum muna karanta shi ko ya fi shahara da sunan tafsirin Ibn Jarir At-Tabari shine Al-Jami'ul Bayan kenan to wanda shi ma mun duba ya rasu a shekara ta 310 kaga yayi rayuwa ne a karni ta 2 to a lokacin ya rubuta wannan littafin tafsiri nasa wanda shi kan har a yanzu yana nan a cikin garuruwa da kuma gidaje da kuma asalin dakuna na karatu to haka nan aka sake ci gaba da irin wannan to sai wayansu suka dauki tsari kuma na cewa idan za su yi rubutun za su yi shi ne akan wannan tsari na tafsir an-naqli tafsirin da aka nakalto kai tsaye daga manzon Allah ko daga sahabbai ko daga tabi'ai kamar shi Ibn Jarir din haka yi a cikin littafin sa to amma kuma Ibn Jarir duk da haka sai yana dan kokarin shiga masail na larabci kuma idan ya samu sabanin magano sai yana kokarin tarjihi kaga ya dan kara wani abu akan wancan wanda su tabi'ai suka yi kenan idan ya samu maganganu sun dan ci karo da juna ko sun saba ko kaza sai ya kokarin rajaha cewa wannan magana ta fi karfi fiye da wancan saboda dalilai kaza sai ya kawo dalilai na larabci ko dai wani abu da ke goyon bayan irin wannan to wannan shi ma haka ya dauki nasa to da tafiya ta dan kara gaba sai aka zo kuma sai aka fara at-tafsir al-mawdu'i shi ma a gurguje shine tafsiri na ka dauki wani fanni daga cikin funun na al-Qur'ani sai kai rubutu a kansa misalin Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama ya yi littafi mai suna at-tibyan fi aqsamil Qur'an tunda in ka duba Qur'ani za ka ga akwai abin da ya shafi aqida akwai abin da ya shafi fiqh akwai abin da ya shafi asbabun nuzul akwai abin da ya shafi lugha akwai abin da ya shafi balaga kaga irin wannan duk sai aka zo aka yi ta rubutu a kansu su ma wanda na farko aka samu irin su al-Farra wanda shine wani lokaci wani dalibi ya zo ya same shi da cewa akwai bukatar ya fassara musu kalmomin al-Qur'ani gaba daya saboda ajamawa sun shiga fassara wayansu kalmomin yanzu suna ba su wahala sai ya amince da wannan sakon ya gaya wa dalibansa gaba daya a haɗu a masallaci za a yi tafsirin al-Qur'ani a fassara kalmomin Qur'ani gaba daya ko da ya zo masallaci ya samu wani bawan Allah shi ma a kira sallah ya zo yana sallah yana karatu mutane suna tare da shi to yana gamawa sai ya kalle shi ya kira shi ya ce ka karanta mana al-Qur'ani mu kuma za mu fassara daga farko har ƙarshe a lokacin sai suka fara tafsirin al-Qur'ani kusan a irin wannan tsari da muke yi to shi kuma malamin yare ne saboda haka idan ka dubi tafsirin duk da tafsirin a yanzu ya bata amma wanda suka yi darasan tafsirin sai suke bada bayanin ya fi karfafawa wajen fassara kalimatul Qur'an kalma a cikin al-Qur'ani in ta zo kutiba alaikum me ma'anan kutiba sai ya fassara ma ma'ananta me ma'anan kaza me ma'anan kaza irin wannan furaza din su yafi ba su karfi a wajen fassarar sa to haka nan idan aka sake zuwa sai a samu ƴansu su kuma suna ba da karfi ne akan majazul Qur'an irin su Ar-Ragibul Asfahani majaz akwai majaz a cikin Qur'ani wanda wannan shi ma sabani ne da yana da dan tsawo sosai wayansu suna ganin akwai majaz a cikin Al-Qur'ani ko ba majaz a cikin Al-Qur'ani amma shi dai yayi littafi musamman mai suna majazul Qur'an ne haka nan zamu ga irin su Abu Ubaida su ma sun yi littafi musamman akan irin su Abu Ubaida yayi littafi shi ma akan mufradat na Al-Qur'ani irin su Abu Ja'far An-Nuhas sun yi akan asbabun nuzul to haka dai sai abun ya fara kowa ya dauki bangaren da yafi kwarewa sakamakon mene a jama'a sun shigo an yi fassara na littafa daban ilimi ya kara fadi areas of specialization ko wannan ya kware a bangaren nahwu to idan ka zo ka dubi tafsirin sa zaka ga yana ba da karfi ne wa bangaren nahwu wannan ya kware a bangaren adab balaga kenan idan ya zo tafsirin sa zaka ga yana ba da karfi ne a bangaren balaga wannan ya kware a bangaren fiqhu idan ya zo tafsirin sa zaka ga yana ba da karfi ne a bangaren fiqhu wannan ya kware a bangaren aqida idan ya zo tafsirin sa zaka ga yana ba da karfi ne a bangaren aqida to kaga wannan idan muka bi shi a tsallake muka je sai mu ce rubuce-rubucen da aka zo aka yi sai zama mafi yawa rubuce-rubucen da suke tare da mu a yanzu sun shahara ne da irin wannan area next specialization din kowa yana rubutu akan bangaren da yafi kwarewa wanda zamu dauki kusan guda biyu ko guda uku dai guda uku suka fi shahara kuma su suke da muhimmanci a wajenmu na farko at-tafsir bil ma'sur wanda kai tsaye za a fassara ma ne da irin fassarar manzon Allah ko da irin fassarar sahabbai ko da irin fassarar tabi'ai wanda yafi shahara a wannan wanda duk wanda yazo yayi rubutu a bayan sa to shi ma daga wajen sa ya kafo shine wannan da muka faɗa na farko wato Ibnu Jarir At-Tabari wanda ya rubuta Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Qur'an daga nan kuma dan je tsakiya zamu samu irin sa Ibnu Katsir wanda ya rubuta Tafsir Al-Qur'an Al-Azim ko wanda shi ma duk yana nan a gidajenmu muna karanta shi idan muka zo dan karshe kafin mu zamu samu irin su Ad-Darrul Mansur nawa ne Imam Suyuti aga Imam Suyuti ya muna dan ko da kere muna dan kusa ba mu kusa shekara ta nawa ya rasu Imam Suyuti shekara ta 911 an ga tsakanin mu da dan shekara 500 ne da wani abu ko 400 da to wayannan guda uku kusan a cikin littafin da aka rubuta wanda kai tsaye an ruwaito tafsiri ne daga sahabbai ko tabi'ai kai tsaye ba ka wuce wayannan guda uku ba to amma a cikin sun kuma akwai na ci akwai na zubarwa musamman ma irin su Ad-Darrul Mansur na Imam Suyuti haka nan Ibnu Katsir ma ka iya samun abubuwa na Isra'iliyat amma tun daga farkon muqaddima yayi bayani akan ya za a yi Isra'iliyat din sa to haka nan idan ka koma ta bangaren mawdu'i malami ya dauki wani bangare da yake ganin ya kware a kai yayi tafsiri akan sa zalla zamu ga akwai tafsirai da suka shahara kamar Jassas yayi rubutu akan ahkamul Qur'an shi ma yana da dan abun nan yanzu samun sa akwai Ibnu al-Arabi sufi ne amma shi ma yayi ne gaba daya kan abun da ya shafi fiqhu wanda kuma fiqhun malikiya yake yi amma wanda yafi yawa a gidajen mu yana gaba kamar al-Jami' li hakamil Qur'an na Imam al-Qurtubi wanda shi ma yayi kokarin yin tafsirin ne yana mai ba da karfi a bangaren fiqhu amma zaka samu kuma yana shiga sosai bangaren qira'at yana shiga bangaren lugha da dai wasu abubuwa da suke kara kyauta tafsirin al-Qur'ani to shi ma haka yayi nasa har a yanzu idan mun bibiyo ƴan zamani zamu samu irin su Imam Sabuni shi ma yana ga yayi littafi ko Imam Sabuni mai suna Ahkamul Qur'an tafsir ayatul ahkam wanda littafin shi ma yana nan ƴan mujalladar guda biyu wanda kowanne su zai kai kamar wannan Al-Qur'ani shi ma da yawanci yana nan yana yawo a kasuwanni idan mutun ya nema zai samu kawai iyaka ayoyin fiqhu ya fassara to haka nan kuma idan mun koma ta bangaren abin da ya shafi at-tafsir bil ra'ayi wannan at-tafsir al-mawdu'i kenan ko at-tafsir al-fiqhi to sai muga at-tafsir bil ra'ayi shi ma akwai maganganun malamai da yawa akan sa akwai tafsirin da ake kira na ra'ayi wanda haramun ne mutun ya yi shi akwai tafsirin da ake kira na ra'ayi wanda shi kuma ya halatta to daga cikin wanda suka yi rubutu akan wannan wanda har a yanzu littafa din ana iya samun sa a wajenmu ina ga akwai al-baharul muhit na Abu Hayyan al-Andalusi shi ma littafin yana nan yana da girma sosai amma akwai ilimin muka masu yawa a ciki amma dai tumbin giwa ne haka nan idan ka dauko ko irin littafin da shi kan kusan gidan kowa akwai tafsirul jallalaini ko jallalaini wasu manyan malamai guda biyu suka rubuta da Imam Suyuti da kuma wane shi Suyutin ya tafi da credit din gaba daya wancan din ba a ma san shi ba gaba daya Jalaluddin al-Muhalli ba kowa ma ya san shi kamar yadda aka san Suyutin ba saboda shi yafi shahara amma tare suka haɗu suka rubuta littafin wanda shi ma idan ka duba cikin sa zaka samu gaskiya tumbin giwa ne akwai na ci dai akwai na zubarwa abinda muke so ba kai zuwa gare shi shine lalle dan adam a lokacin da ka zo kai magana mutane suna da yawa da suke sauraron ka to kowa yana da maili zuwa ga yana da karkata zuwa ga wani abu daban maybe ba wajen wancan zai je ba wannan dole tasiri kuma tafsirin Qur'ani to wayannan malamai da suka zo suka yi tafsira din kowa sai ya dauki bangaren da yafi karfi a kai to idan mutun ya dauki bangaren da yake goyon baya ba kowa ne kuma ke zuwa ya tantance ya ware maka abu mai kyau da mara kyau ba musamman abin da ya shafi tarihi mutane suna son tarihi to wanda yazo bara tarihi burin sa shine ya ƙara kawata tarihin abin ya zama ya kyau ya karba wajen mutane to shi kuma malamin hadisi idan yazo zai fara cewa kaza bai inganta ba kaza bai inganta ba to duk inda kazo ka samu malamin hadisi zaka samu shi da wa'ancan sauran maluma ba sa tafiya saboda sun gama gina wani abin shi kuma yazo ya ce ba haka bane idan ka samu malamin da ya kware a fikihu sai ka samu idan yazo tafsirinsa duk ayoyin da suka yi magana akan fikihu yana ba su karfi sosai akwai usulul fiqi wanda sune iyayen gidan malaman fikihu su ma zaka samu suna da wasu ka'idoji da suka dauko daga cikin alqur'ani ko daga cikin hadisi suna gina hukunce-hukunce akai sai an zo an samu malamin hadisi sai ya ce asalin ka'idar da kuka dauko a cikin hadisi hadisin ma kansa bai inganta ba to su kuma sun gina hukunce-hukunce akan wannan ka'ida bila adadin shi kuma ya zo ya rushe primary source din za su zauna lafiya ba su zauna lafiya ba to sai ka samu duk lokacin da malami ya shahara a fiqihu idan ga wani kuma wanda ya shahara hadisi za ka samu a dauko cin karo a tsakaninsu saboda shi wannan yana rushe abin da wannan shi kuma wannan ya yadda ne kawai addini bisa ga karantarwan annabi shi kadansa shi kuma malam fiqihu sai ya ce abin dole a dan fara da tunda fahimta ne wani ya fahimci kaza wani ya fahimci kaza sai a ce masa to abin da wani ya fahimta ya gina ne akan abu kaza da kaza kuma kaza da kaza ma tun farko kuskure ne malamin hadisi sai ya ta wannan to har a yanzu idan za mu saurari tafsirai za mu ga tasirin waɗannan abubuwa da na ambata tasiri na siyasa ina ga wannan a fili yake ko tasirin siyasa a fili yake ko siyasa ta jiha ko siyasa ta ƙasa gaba daya akwai wanda duk yanda aka kai aka kara aka dawo yana nan a PDP-sa amma ya yadda dai ba zai zabi Jonathan mutum da ba musulmi bane amma PDP kan muna nan a kai kuma duk yanda zai yi magana sai ya kare muradinsa da ayoyinsa da kuma hadisansa wani kuma zai ce maka ai a tafo tunda an tsaye da arne ai kaza yayi kaza duk wanda ya zabi arne ma arne ne shi ma wani kuma ba zai yadda cewa arne bane shi sai ya zaba wannan yana da tasiri har a karatuntukan mu na yanzu idan ka shigo shi ma a tafsirul fiqhi abin da ya shafi fiqhu har a yanzu zaka samu tasirin fiqhun a jikin wanda wannan fiqhun yayi karfi shine takhassusin sa ka iya zuwa ka samu mutum yana sallah yana aikata wani abin da in ka titsiye shi me dalilin da yasa yake aikata wannan wallahi ba zai kawo ma dalili ba ga kuma dalili ya gani kororo wanda yake nuna wannan abun kuskure ne amma ba zai iya bari ba saboda me yasa tasirin mazhaba a rayuwarsa tun fil azam dan kawo misali idan aka zo liman yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin me sunna liman yace amin sauran mutane su amsa hadisi yace ma duk wanda amin din sa ya daidai da amin din malaiku an gafarta masa zanubansa wani duk yadda kai da shi ba zai fada ba kuma ahlus sunna ne saboda me yasa saboda malikiya sun ce a fada a boye zaka shi a boye zai fada ko ka karanta masa hadisin ai imam malik bai ga hadisin bane sai ya samu yanda ya kare shi kuma jarabawa da Allah ya masa kenan idan ka zo ka samu mutum lokacin da ya aka yi sujjada aka yi zaman tahiyya na biyu ai za a miƙe a ce Allahu akbar ko yaushe ne ya kamata a ce Allahu akbar din sai an miƙe a tsaye cak ko kuma lokacin da ake miƙewa duk hadisan sallah da suka zo sun ce lokacin da ake miƙewa zaka miƙe da Allahu akbar dinka amma idan ka samu wanda ya miƙe wa mazhaba zaka same shi sai ya gama miƙewa cak sai ya ce Allahu akbar me yasa saboda haka malikiyya tace to wannan ma duk masu sauki ne ai ka je ka samu wani kuma yana sallah ya tsaya cak ya miƙe hannayensa kuma shi ahlus sunna ne in ka ce ya aka yi haka manzon Allah bai taba sallah hannu a sake ba sai ya ce malamai sun yi sabani akan alqabdu wasadlu aina aka yi sabanin oho manzon Allah bai taba yin sallah ba ko sau daya hannunsa a sake amma zai fake maka wai malamai sun yi sabani saboda shi yanzu bai yadda ai addini ba mazhabawa to irin wannan da yana da yawa a cikin mu kuma malaman mu da irin mu dai duka dai ana samu sai a riga ba da uzuri wa juna a inda abun bai kai zuwa ga wani sabani na akida ba to haka nan idan muka ci gaba za mu samu tasirin irin wayannan abubuwa da da dama a cikin karatuttuka haka nan a yanzu idan muna sauraron manyan malamanmu ko idan muna karanta littafa da manyan malamanmu ke rubutawa za mu ga kowa ariyansa na da tasiri a wajen karantarwarsa idan ka je ka saurari misali zan yi kiran suna ko ba a kiran suna irin wannan yanzu idan ka je ka samu babban yaya Dr. Sani ko Professor Sani Muhammad Sani Rijiyar Lemo idan yana tafsiri za ka ga wani lokaci har yayi ya gama gaba ɗaya bai wuce aya ɗaya ba ayan ma hala sai dai a ɗan takaita ta saboda me yasa ariyansa shine hadisi don haka sai ya tsaya ya tace maka duk waɗannan shiriritan sai ya tace maka su ya nuna ba daidai bane ga abin da yake daidai ya dauko ma daga primary source din ariyan da ya kware kenan amma idan ka zo kuma ka samu wani yana tafsiri to shi kuma sai ka samu abinda yafi korewa bangaren fiqhu to shi ma zai rakkaza maka wannan bangare na fiqhu
har a yanzu akwai irin wayannan ko ma sai mun yi ta kama sunan da yawa bare mun kama guda daya ya ishe mu
to wannan yana da tasiri a cikin kararruntuka har a yanzu wanda yana da muhimmanci inda mutum kuma dalibin ilimi ne na gaske ko ya rika ba da muhimmanci wa karfin hujja idan aka ce an yi sabani a waje kaza kaza ka duba menene dalilin sabanin ka duba menene hujjan wayanda suka yi sabani sai ya zama kana karkata zuwa ga hujja ba zuwa ga kai abin da yake goyon bayan ra'ayinka ba wannan shine abin da yafi kamata to da haka sai in ce mukaddima idan mun ce zamu ci gaba na ilimin tafsiri da so shine samu duk abin da muka yi ta yi yanzu muna magana kan at-tafsir bil ma'sur a kwanakin baya to shi karan kansa da zamu zo mu dauko ɗan wasu littattafai wanda aka yi rubutu akan haka mu ga yadda yan afrocin su at-tafsir bil ra'ayi mu dauko wasu irin littafan da aka yi rubutu akan su mu ga irin ra'ayin su at-tafsir al-mawdu'i mu dauko mu ga irin ra'ayin su at-tafsir al-fiqhi mu dauko mu ga irin afrocin su sannan in kuma mun ci gaba har mu zo zuwa ga rubuce-rubucen da aka yi na zamanin mu suma mu ga yaya abin ya kasance zai ba mu dama idan mun zo wasu abin cikin sauki za mu wuce su to amma ta yi ci gaba da hakan kuma ya zama ala ayati hal ma iya takaitawa a hakan idan hakan shi ya fi karatu na gaban sai ya zama mun shiga kai tsaye amma dai kusan inda so samu zan so a ce dai ina tare da ɗaliban ilimi sosai wanda karatu yin akwai challenge ya dan fi armashi kai kanka zaka fi zuwa kalle ka abin da ya kamata idan wani yazo ya daga ma hannu ya ce ai kaza 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 ya ma tambayan da kai kanka zaka ce ai hakuri sai gobe goben idan ka je ya kara maka kuma wani fadin bincike kenan to da zan fi son haka amma dai kusan mafi yawan littafan da zan yi amfani da su ko da zaka yin ka taya ni zan fi amfani da littafa ina ga kamar guda uku abin da ya shafi at-tafsir bil ma'sur Ibn Jarir ya danyi girman da a yanzu ba an da lokaci da kuma a wannan sa amma dai Ibn Kathir tun da shi baya da yawa sosai kuma mafi yawa shi ma ya dauko daga can din ne zan fi karfafa akan Ibn Kathir insha Allah tafsirul Qur'anil Azim ga duk wanda zai bibiye ni sai ya zama yana lura da wannan sannan abin da ya shafi at-tafsir bil ra'ayi zan danyi kokarin lekawa amma ba sosai ba cikin al-baharul muhit na Abu Hayyan al-Andalusi tumbin giwa ne sosai amma kuma akwai ilimi a cikinsa za a dalle ko 'yan kaɗan-kaɗan abin da ake ga sun dace da abin da ake so a yi magana a kai sannan kuma abin da ya shafi ƙur'ani wata aya a fassara ta a wani waje ka ganta ta ce kaza a wani waje ta ce kaza ko wasu ayoyin kaga zahirinsu akwai cin karo akwai littafin da kusan ɗan zamani ne ya rubuta bai jima da rasuwa ba littafin da kuma gaskiya in kana bibiyar littafin za a ga cewa littafin ya yi matuƙa ƙwarai da gaske mai suna Adwa'ul Bayan na Muhammad al-Amin al-Mukhtar al-Shanqiti to ina ga wannan tafa uku da zan fi karfafawa a cikin su sai abinda ba a rasawa wani lokaci kuma a dan fita dauko wani lokaci kuma zamu taba siyasa wani lokaci zamu taba fiqh abinda muke nema duk inda muka karkata zama mun karkata ne don neman yardan Allah subhanahu wataala in ya maka daidai ran da muka tabo inda kake so kai hakuri ran da muka tabo inda baka so shi ma kai hakuri wannan insha Allah idan abu ya shafi aqida yana da muhimmanci ya zama ba za a wuce shi ba akwai littafin da kusan wanda ya rubuta ma dan zamani ne nan kusa-kusa wanda ya kira shi tafsiru ayatul aqida ayoyin aqida kawai ya dauka ya fassara abinsa iya akan su ya tafsirin sa wannan shi ma za a dan bashi kulawa to wanda zai bibiye ne insha Allah sai ya dan bibiye wa'annan littafin ya zama muna kara karfafa juna in Allah ya yarda to muna fatan Allah ya dace dukkan zuwa ga daidai kurakuran mu Allah subhanahu wataala ya gafarta mana idan har bukata ta kama zan sa littafi wanda zan yi karatu da shi to ina ga aljamil hakamil qur'an din nan shi zan yi amfani da shi na qurtubi in kana da shi ka iya zuwa da shi ran da bukata ta kama zan yi amfani da shi ran da bukata ta kama kuma za a yi da wanda ba shi ba gurgudan sakon da ake so a isar inda aka ga sakon ya fi karkata to shi za a yi amfani da shi an gane ko to Allah ya muke roƙo na Allah muke roƙo ya datar da mu ya kuma gafarta mana kurakuran mu ya kuma raba mu da sharrin shaitan haram ba mun zauna tun da muka zauna baka ce kuma bayan akwai suratul fatiha dai aka karanta muna samu ladan karatun da sauraron insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.